A shirinmu na matasa da siyasa, a yau zamu duba batun kasafin kuɗin shekara ta 2019 da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar a jiya da kuma hargitsin da ya faru a yayin gabatar da kasafin, inda majalisun biyu na dattijai da wakilai suka danta da hargitsi. Akan haka ne muka ziyarci Jami'ar Bayero ta Kano, inda muka zanta da Farfesa Kamilu Salfage, farfesa a siyasar ƙasa da ƙasa na Shun. Wannan ɗabi'a da majalisu suka nuna a jiya ya hakan zai tafiyatar da yadda matasa ke kallon siyasa a yanzu, da ma yadda za su tafiyatar da harkar siyasa a nan gaba. Ga kuma yadda hiranmu ta kasance da shi.
Daidai daga babban abin da ya bambanta su shine cewa an samu rage a kan yawan kuɗin da za a kashe. Na bara wajen an yi triliyan tara ne da biliyan 100, yanzu ko ana triliyan 8 ne da biliyan 800, don haka za a samu ragin wajen biliyan 300. Kin ga wannan an samu bambanci ta haka. Sannan kuma da yanda aka kasafa kuɗin, mafi akasari kamar yanda ake kallo a da baya, yawanci kasafin kuɗi namu za a kashe wajen kashi 70 na kasafin kuɗin akan ayyukan yau da kullum. Ma'ana in muka yi shigun dari a duk naira ɗaya za a kashe wajen kwabo 70 akan ayyukan yau da kullum, kwabo 30 ne ake sa su a manyan ayyuka. To a wannan karan sai gashi an ce kashi kamar naira 50 ce a kowace, kwabo 50 ne a kowace naira za a yi akan ayyukan yau da kullum, kashi kwabo 22 ko kwabo 23 akan manyan ayyuka. Duk da haka dai wannan ya nuna ba a ba da abubuwan da yake akan ayyuka manya ba sosai.
Duba da yadda majalisar dattijai da ta wakilai suka yi hargitsi, shi ne hakan yake nuni ga ɗabi'unsu.
Da gaskiya ihun wato bai dace ba da yanda aka yi. Rashin dacewa shi shine cewa su ne masu yin doka da oda a wannan ƙasa ta mu, su tsarin mulki ya ba su, jama'a suka ɗora wannan alhaki, don haka kamata su girmama shi kanshi ofishin shugaban ƙasa, kuma su girmama nasu ofishin, wanda daga ƙarshe abin ya so ya ma haifar da hatsaniya wacce ta hana a samu cikakken jawabi a cikin al'amarin. Wannan kuma ya hana ma banda wanda za su iya karantawa, mu da za mu iya karanta shi a rubuce, ya hana mutane su ji ma me ake so a faɗa, kuma menene matsalar shi kansu kasafin kuɗin, me kuma ya kawo.
Ya matasa za su karɓi wannan ɗabi'u na majalisun biyu?
Wannan gaskiya yana zai koyar da abu ne mara kyau, domin aiki kamar yadda Hausa suke cewa da na gaba ake gwada zurfin ruwa. Ga shi matashi yana kallon abun da na gabansa manya, ko ma waye abun da suka yi za a ɗauka shi ne abun kwarkwaro. Don haka yin wannan zai sa matasa su rinka ganin cewa ashe ita kanta siyasar duk ma hayaniya ce. Idan mutum yana da bukata, yana da wani abu, ba sai ya bi ka'ida ba, zai iya tada hayaniya da kayar baya, don haka sai ya samu da abin da yake bata buri.
Misali, idan matasan za su shiga siyasa, wannan ɗabi'u da 'yan majalisun suka nuna zai iya dan juya ra'ayin matasa su ce ko da mun shigo mu ma kaman za mu kwatanta abin da waɗannan manyan suka yi.
Shi ya ce abu dai bai kamata dai ya ba su shi, dai bai kamata ban ma da suka yi. Sannan kuma bai kamata ya zama to shi ne ma'aunin da matasa zai sa su shiga ba. Ai, wannan ma kamata yi su matasan ya ba su shi karatun tana tsuske. To kamata ya mu shigo mu kawo sabon jini, mu kuma kawo sabuwar alƙibla a cikin al'amarin, inda har suna su samu karɓuwa ga mutane, kamata ya wannan ya ba su dama yanda za su kalli al'amarin, su ga yaya za su kauce mushi. Don dama haka siyasa take. Idan wannan ya ce zai baka misali ruwan famfo, shi kuma sai ka ce a'a, ai ni kuma zan ba da ruwan famfo da titi, don a samu ajiya a nuna jama'a cewa akwai bambanci, akwai kuma tsari da ya kamata mutane su auna su gani.
A hasashen yadda matasan mu ke tafiya, shin kana ganin za su iya jan ragaban mulkin Najeriya?
To ba a cewa mutum zai iya ko ba zai iya ba, amma idan muka duba ai a ƙasar nan a baya, matasa sun ba da gagarumar gudunmawa. Misali, kin ga lokacin da muka yi yaƙin cikin gida, na Najeriya, yakin ba ta samu na Najeriya. Ai shugaban kasa a lokacin da shekara 30 da wani abu ne yana matakin sa ya iya hada kan kasa. Lokacin da aka yi na murtala, lokacin da yayi wani abu shi ma yana matashi cikin shekaru 30 da wani abu. Idan kuma muka duba lokacin da aka gwagwarmaya kwato wannan kasa yanci, su tafawa balewa, sister da wani su Malam Aminu Kano duk suna matasa ne, suna yan shekaru wasu su 20 da wani abu, wasu 30 suka wannan haka. Dan haka su ma matasa kamata su nazarin wa'ancan na baya, su san kalubalen cewa abin da ake ba a shekaru bane, abin da yake kawowa shine mutum ya dage, ya jajirce, ya yi abu da gaskiya da rukun amana, sai ya sa ya rubuta sunan shi a tarihi. Amma idan matasa za su zarme su koyi irin darasi daga irin yan siyasa mu na yanzu, cewa abun da ya dame su shine gina kai da ɗiban kuɗi da sace-sace, to in wannan za su, za ka ga an manta da su. Shi yasa har yanzu a siyasar mu ta Najeriya ake tunawa da wa'ancan mutane saboda irin sadaukar da kansu da suka yi.
Tambaya ta ƙarshe, za ka ga mafi yawan matasan nan shaye-shaye suke da bangar siyasa. Akwai yiwuwar yadda abubuwa suke tafiya za su iya sauya ra'ayi, koko yan siyasar ne suke amfani da su domin kada su fahimci abin da siyasar ke magana?
Duka da wannan a ciki da shi matsalar su kansu matasan da suka yi da rashin hangen nesan su, domin mutum da dai har sai ya kai ga irin wannan, ai yana salwantar da rayuwar shi ne gaba daya. Domin a takaice abin da za mu iya gani, kowane abu a duniya ana iya cewa ga sarkin wane, ga sarkin wane, amma ba inda aka taba cewa ga sarkin mahaukata. Don haka su matasa ba rashin hankali ne mutum ya ce sai ya kai ga shaye-shaye zai biwa zai cimma burinsa, domin yana kashe rayuwarsa ne. Don haka a nan shi ne kamata mu da matasan mu su karatun ta natsu, su san cewa idan har dai suna so su zama wani abu a gaba, dole su kyamaci irin wa'annan. Su kuma masu ba su irin wa'annan yan siyasa masu irin amfani da su, kamata ya matasan masu ɗauki darasi su ga cewa ai wa'anda suke ba su wannan abubuwan ba sa sa 'ya'yansu, inda da gaskiya ne dan me yasa su ba sa 'ya'yansu ba, to duk wa'annan kamata ya ɗau darasi daga wannan abu.
To madalla, da fatan za a amfana da abin da aka ji. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.